رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. بركم رسالة وأنني يبكي من الهدي وأنني باتي دا شابير قوتان في الحجة وأنني شابير وأنني شكرا تدبير الذي هدو لا إسرين دعوكو باهي رمضو صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na shashi daga watan biyu shekara ta 2003 miladiya, don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam. Wannan kuma shi ne darasi na 115. Haka ne ko? Jiya idan ba a mantawa yin shigar kitabul qada, mun karanta hadisin farko cikin wannan kitab na Buraida radiyallahu anhu. Daga nan ko muka karanta hadisi na biyu daga Abu Huraira, Allah ya kare da gare shi. Muka karanta hadisi na uku cikin babu shi ma daga Abu Huraira, wanda manzon Allah ke cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'mati al-murdi'a wa bi'sati al-fatima. Rawahu al-Bukhari. Zamu tashi yau hadisan Amr ibn al-As wa an Amr ibn al-As رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وانا حديثي عن كربو لك عمرو بن العاص الله شكاله دابلي من رسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي idza hakama al-hakim, idan mai hukunci ya nufata yin hukunci, fajtahada sai yi ijtihadi wajen neman gaskiya, wajen neman dace, thumma asaba sannan sai ya dace da gaskiya, falahu ajrani, yana da lada guda biyu, wato lada na ijtihadi da kuma lada na dacewa da gaskiya. Wa idza hakama fajtahada, idan ya nufata yin hukunci sai yi ijtihadi, thumma akhta'a sannan kuma sai ya kuskure, wato bai dace da gaskiya ba, falahu ajrun wahid, to wannan yana da lada ne guda daya. Falahu ajrun, yana da lada. A wasar waya an kada kalmar wahid. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Lafazi idza hakama, abinda yake nufi idza arada al-hukma, domin idan ka dauke shi a bisa ga zahirinsa, idza hakama al-hakim fajtahada, idan mai hukunci ya yi hukunci ya yi ijtihadi, ba na sai da ya gama hukunci sannan ya yi ijtihadi, dole sai da ya zanto idza hakama, ai idza arada al-hukuma, idan ya nufata yin hukunci, sakamakon nufin hukuncin nan sai ya ne sai ya yi ijtihadi. Idan ya yi ijtihadin nan, ko dai ya dace da gaskiya ko kuma ya kuskure. In ya dace da gaskiya, yana da lada biyu, in kuma bai dace da gaskiya ba, to wato ainihin yana da lada guda ɗaya kenan sakamakon ijtihadinsa. Ku da wannan waɗansu malamai suka fake bisa ga cewa lallai ne dukkan mutumin da zai zama mai hukunci tsakanin mutane labudda an yabluga rutubatul ijtihad, dole sai ya kai matsayin mujtahidi, ba wanda zai nada alƙali sai mujtahidi. To mujtahidi kuma a wurin su malaman da suka kaide wannan, wato in aka ce ana neman mai ijtihadi a wani a ta'arifin da suka wa mai ijtihadi, da sharuɗa da suka bai wa mai ijtihadi, to kila yanzu a neman ijtihadi a rasa. Ka'ida sai ya haddace ayatul ahkam gaba daya na alqur'ani, ko da bai haddace duka alqur'ani ba, ayatul ahkam, wato suratul baqara, suratul nisa, ali imran, da yadda suna cikin ayatul ahkam, suratul ma'ida, duk suna cikin ayatul ahkam, al-anfal, tauba, suratul hajj, suratul nur, suratul ahzab, suratul muhammad, duk suna cikin ayatul ahkam, suratul mumtahina, سورة الحشر, دك إنا فاتا عن فهمتا معنى سورة السؤال واتو أبنى إتنفى آيات الأحكام جيني من لو تنسو سورة ريسكي عن القرآن واند قال ريسكي مقنر حكنتي حكنتي سكي مقنر حكنتي حكنتي لشريعة تبعي يحدثي وننكم سي يحدثي أحاديث الأحكام تيدن قوة تنسي يحدثي أحاديث الأحكام ما في كلم سنة بند زي يحدثي أحاديث الأحكام كذا حدثي وطن من التفاهم بيسل قده أصحاب السنة الأربعة كده sunan na Abu Dawud, sunan Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Dan galibin hadisan da ke cikin wannan sune ahadithul ahkam. To yanzu waye zaka ce ba zai zama alƙali ba sai ya haddace maka wannan, kuma zai yayi. Yana da wahala ƙwarai da gaske. An gane ku? Ga ma wani bayani da wani malami na gani nan munan wanda Imam Sana'ani ya kawo shi dangane da mujtahidi, yace wal mujtahidu huwa man jama'a khamsata ulum. Mujtahidi shine mutum wanda ya tara nau'ikan ilimi guda biyar. Na farko ilmi kitabillah wa ilmi sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa qawlu as-salafi wa qawlu ulama'i salaf min ijma'ihim wa ikhtilafihim. Wato ilimin Qur'ani da hadisi, ilimin maganganun magabata, sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina kan kowace mas'ala, a ila suka yi sabani, a ila suka yi ittifaqi. Wa ilmin lugha da ilimin harshen Larabci kuma, wato nahwu da sarfu da balaga da adab, idan to ƙwararre a waɗannan fannuka. Wa ilmin qiyas, idan to yana da ilimin qiyas shi ne ilimin wato usulul fiqh, wa huwa tariqu istinbat al-hukm min al-kitab wa sunnah. Domin ta hanyar ilimin usulul fiqh ne mutum zai iya istinbat, ya tsamo hukunci kai tsaye cikin Qur'ani da hadisi. Idza lam yajid sarihan fi nas kitabin aw sunnatin aw ijma', idan bai samu hukunci ba karara cikin wata aya ko hadisi ko ijma'i, to sai amfani da istinbat wajen gano hukunci. Fa yajibu an ya'lam min ilm al-kitab an-nasikh wal mansukh, ta ɓangaren ilimin Qur'ani lallai ya san annasikh wal mansukh wal mujmal wal mufassar wal khas wal am wal muhkam wal mutashabih wal karaha wal tahrim wal ibaha wal nadab wa ya'rifu min as-sunnati hadhihi al-ashiya, yadda ya san waɗancan a ɓangaren Qur'ani kuma ya san irinsu kuma a ɓangaren hadisi. Sannan bugu da ƙari a hadisin, wa ya'rifu minha as-sahiha wal da'ifa wal musnad wal mursal ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة هكا علم هذا العربية ثم ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإهاطة بجميع لغات العرب. Idan ka ce yanzu wannan kake neman wanda ya san wannan, sannan ka haɗa alƙali, babu kafin ka samu alƙali a kowace ƙasa kila guda ɗaya ko biyu za ka samu. Shi ya sa shirkan da malamai suke kawowa na ijtihadi a babu ijtihadi, galibin su ba su zama karɓaɓɓe ba a wurin sauran malamai. A Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin tafsirinsa Adawul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an, cikin tafsirin suratu Muhammad ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ƙarƙashin wannan ayar ya yi rinsafin 70 yana ƙoƙarin bayyana wane ne mujtahidi, wane ne muqallidi, wane ne muttabi'i, cewa ijtihadi da sharuɗan da ake kawowa a galibin littattafan usulul fiqh yace wannan sharuɗa ne waɗanda ba su da asali ko a Qur'ani ko a hadisi. Domin a ƙa'idar wanda suka kawo sharuɗan ijtihadi suna ganin ba shi halatta in ɗauko aya in kafa hujja da ita sai dai inni mujtahidi ne, ba shi halatta in kawo hadisi in kafa hujja da shi sai na zo mujtahidi. In ba haka ba dole sai zan faɗa abin da aka faɗa a mazhabata, a risala da iziya, bai halatta ban kawo ayar Qur'ani ko ɗaya, bai halatta ban kawo hadisi ko ɗaya, saboda ni ban kai matsayin ijtihadi ya ballanta na in taɓa wannan. To malami inda ya musu radi ya ce kafirai ma an ce su lura da Al-Qur'ani, su ba ma ijtihadi da kalmar shahada ba su da ita, amma Allah yake zargin su dan me ba su kula da Al-Qur'ani ba, ma'ana in da sun kula da shi da sun fahimta, da sun fahimta da sun yi kalmar shahada. Ce in dai kafiri ya halatta ya kalli Qur'ani ya yi nazari cikinsa ya yi tadabburi don gudun jagorance shi don imani, don me za a hana mun muliku ba ce shi bai halatta dauki ayar Qur'ani ba sai ya zo matsayin ijtihadi. Da kafiran duniya ma kowa sai dai a daura shi kan wata mazhaba guda ɗaya, da an zo ba za a ja masa aya ko ɗaya wata Al-Qur'ani jama'a kan matsayin ijtihadi ba, ba ja masa wata hadisi ko ɗaya ba sai a ja masa nafi cikin ahlari ko ijma'i ko ijtihadi ko risala. To babu kuma wanda zai faɗi haka a duniya. Wato gaskiya ya bayani mai kyau, idan kuka koma kan wannan bayanin za ku same shi. Idan haka da mutane kashi uku ne, ko dai mutum ya zama mujtahidi, ko ya zama muqallidi, ko ya zama muttabi'i. mujtahidi shine wanda yake da ido a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake da ido akan harshen larabci, yana da masaniya akan harshen larabci, masaniyar da za ta iya sa ya iya fassara aya ko hadisi daidai, yana da masaniya ta fuskar alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masaniyar da za ta sa ya gane wannan ayar ta soke wannan, masaniyar da za ta ba shi damar idan ayoyi sun ci karo da juna ta yaya zai fuskantar da ma'anoninsu ba tare da sun waiware juna ba, idan hadisai sun ci karo da juna ta yaya zai fuskantar da kowace ba tare da sun ci karo da juna ba. Wato yana da fadin ilimin da zai iya yin istinbadi kai tsaye cikin Qur'ani da hadisi, daga nan sai muttabi'i yana da ido a ilimi amma bai kai mujtahidi ba, zai iya ganin mai Imam Malik ya faɗa, mai Imam Shafi'i ya faɗa, menene dalilan kowa daga cikinsu kan mas'ala kaza, yaga kuma dalilin waya fi ƙarfi sai ya bi shi, ba shi ne zai iya ɗauko hukuncin ba, ba a iya kawo sabon zancensa, amma yakan kalli zantukan waɗanda suka yi zance ya tantance wanda yake ganin ya fi kusa da Qur'ani da hadisi sai ya bi, wannan muttabi'i kenan. Daga nan sai muƙallidi kuma shi ne wanda ba ya da ido cikin ilimi, ba ya yi bambanci tsakanin ayar Qur'ani da hadisin manzon Allah, da larabci ne yau da gobe, ka iya larabci ya ce sadaqallahul azim ya ɗauka aya kaza. Kaga wannan a ga ka'ida, shi muƙallidi ba ya da mazhabi, mazhabinsa kawai mazhabin wanda ya ba shi fatawa, dai idan muƙallidi ma ce shi ɗan malikiya ne, ƙarya yake maka, ta yaya ya gane shi ɗan malikiya ne? Ya san usulul Imam Malik, bai san usulul mazhabi Imam Malik ba, idan ya rufa maka masallaci daga hannu ka ba shi ansa, ba ya da ikon ya ce eh haka take a malikiyance ko ba haka take ba, dai in ya kai matsayin ya gane a malikiyance haka ne ko kuma ka saba malikiya daga ba da fatawa, ashe ba muƙallidi ba ne, ya zo ne muttabi'i. Amma ba a iya bambancewa shi muƙallidi, idan ya zo nan gurin ka ce masa menene ka ba da hukunci, ya zo ya tambaye ka baban alwala, farallan alwala guda nawa ne, ka ce masa wato ainihin guda bakwai ne, ba zai iya gane cewa a malikiya ne aka ce guda bakwai ko ba a malikiya ba, sai in kai ne ka wasu labari ka ce a malikiyance, amma in kai shiru shi ba zai iya gane ba. Haka gobe in ya je sai ya tambayi wani shafar mace yana karya alwala ko ba ya karya, sai kawai ne ce masa mutlaqan shafar mace yana karya alwala, da niyya ko ba da niyya ba, ka sani ko baka sani ba, ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba, bai san ba wannan mace maza ba ce ka bashi. Kaga idan ya bi wancan a can gurin, a nan gurin kuma sai ya bi wannan, to ina yake da maza ba? Don lokacin da ya bi wancan wajen farallan alwala guda bakwai ne, kaga malikiya ce. Lokacin da ya fi cewa duk wanda ya shafi mace ta kowane irin hali alwalarsa ta kare, haka kuma shafi'iyya ce. To shi bai gane ba ina ne malikiya ina ne shafi'iyya, to kaga ba ya da mazhaba kira. Muƙallidi shi ko ya ce yana da mazhaba kawai zance ne, amma ya aka ya san mai mazhaba? To a yau sai ka ji mutanen masallaci su ɗan malikiya ne. Kuma in ka kawo magana da ta wani malikiyan ba zai iya gane ba, ta yaya zai zama dan malikiya kenan? Kuma inda za ka matsa masa a wani asali ne, a wani asali aka bada fata, wani asali ne ga cikin usul na mazhaba aka gina wannan istihadin ko aka bada wannan fatawar, ba zai iya gane ba, to ta yaya zama dan malikiya? Shi dai muqallidi ne, ba ya da mazhaba. Mutumin da yake iya mazhaba shi ne mujtahidi, shi ne yake iya mazhaba, dan shi ya riga ya sa waɗansu usul wanda ƙarƙashin su yake istinbati, ko ba ya saba wannan asalin nasa, kaga wannan yana da mazhaba ce. Amma muqallidi ba ya da mazhaba. Ma ta yi muƙallidi ba zai iya ijtihadi ba, wannan ko kuskure ne? Wato wannan hadisin da yake idza hakama al-hakim fa ijtahada fa asaba falahu wa al-ijtihad, da wakashi ya safa ka ga muƙallidi na shi na ijtihadi, ka ga muƙallidi ba shi ba ijtihadi, muqallidi ba shi ba ijtihadi. Kuma shi tunda yace shi muqallidi ne, na zai dauki aya kafa hujja da ita, sai dai ya tsaya wanda ya yarda da ilimin sa ya kawo masa aya da ce ma'anar ta kaza, tunda idan ya za ta yi fassara ta zuwa Hausa nazo nace ba haka mananta take ba, ga yadda mananta take ya zai iya kare kansa, ba zai iya kare kansa ba. Ina ba don fahimta irin wannan yana nan kuma cikin alqur'ani da yawa. Ka dawo ta aya kana nufin mananta daban, kuma wannan mananta kake nufi ba ita ce daidai ga yadda mananta take. Wato dai kenan, ba kowa ne zai wa alqur'ani karan tsaye ba wajen daukar hukunce hukunce kai tsaye cikin alqur'ani ko hadisi. Sannan kuma ba a haramtawa dukkan mutane cewa bai halatta ba su dauka daga cikin alqur'ani ko hadisi. Wato abin nufi shi wanda yake muqallidi, wato idan an fada masa aya an ba ta ma'anarsa, zai rike wannan ma'anar a matsayin ita ce daidai ya ta aiki da ita, har ya zuwa lokacin da ya ga kishiyar wannan ma'ana, ko wani fada masa kishiyar ma'ana ya gamsar da shi da dalilin da ya fi nada zu, to sai ya rike wannan nabin. Ko da wancan kuskure ya yi a baya, kuskuren bai shafe shi ba, ya shafi wancan wanda ya dora shi a kai, shi Allah ba zai kama shi da shi ba. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وانا حديث ان كلمه daga ابو بكر رضي الله عنه قال يدعي غري شي يتي ناجي منزل الله صلى الله عليه واله وسلم ان تشوا لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. kada wani yayi hukunci tsakanin mutane biyu alhali yana cikin fushi. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Lokacin da duk aka kawo husuma a gabanka ta mutane, kuma an same ka cikin yanayin fushi, to ba shi halatta ka yanke hukunci a wannan lokaci, sai ka yi jinkiri har sai fushin ya rabu da kai. Saboda fushi ɗaya ne daga cikin ababen da ke iya sa mutum ya kasa yin istifa, wato bin diddigi zuwa yin mai gaskiya don ya tabbatar masa. Sakamakon fushi ya iya zalunci. Waɗansu malamai sun rarrabe tsakanin fushi cikin al'amarin duniya ko kuma fushi cikin lamarin addini. Suka ce idan fushinka cikin lamarin addini ne, an keta wata doka ka samu kanka cikin fushi, a wannan lokaci sai aka zo hukunci a kanka, wannan babu laifi. Dan fushi cikin lamarin addini, wannan ya nuna kishinka ga addini da kuma sonka da addini da kuma jin tsoron Allahnka, wanda ba za ka yi barna ba. Amma idan fushi ne kan wani abu da kai aka yi maka, aka bata maka rai cikin waɗansu harkokin duniya, to shi ne ba za ka yi hukunci tsakanin mutane ba a wannan yanayi, har sai fushin ya kuranye ga barinka. To amma sahihin zance shi ne ba wani bambanci tsakanin fushi da kake da shi cikin abin da ya shafi addini akaiwa ba daidai ba, ko fushi da kake da shi cikin abin da ya shafi wato kai akaiwa ba daidai ba. Idan aka zo aka ce maka wane ya yi sata, ai za ka yi fushi. Kila fushinka ya sa dandanan ka ce Allah ce wa sariqu wa sariqa, to a yanke masa hannu. Bayan an yanke hannu kuma sai ka tsaya ka natsu, sai ka ga abin da ya sata bai kai nisabi ba, yanzu kuma ka kire masa hannu. Me ya jawo ka yanke hannu tun baka tsaya ka yi bincike ba? Kila inda kana cikin kwanciyar hankali da ila zuwa ce maka ai ga wani ya zana, ka ce keta dokar Allah, aje a jefe shi. Sai ba an jefe shi aka ce daga ya saurayi ne bai taɓa yin aure ba, kaga bulala ce hukuncin su, kuma ka sa an jefe shi. Ashe kenan, ko da fushi cikin abin da ya shafi lamarin Ubangiji ne, lallai kar mutum ya yanke hukunci sai bayan ya tabbatar yana cikin daidaitaccen yanayi wanda babu fushi a cikinsa. In ba annabi ba, annabi ne wanda ke shi masu ne, fushinsa ba ya canja masa abin da zai iya faɗa na gaskiya. Cikin halin fushi ko halin ba fushi ba, annabi ba ya faɗi sai abin da yake gaskiya, sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Waɗansu malamai suka ce banda fushi za a iya kiyasi a kan fushi ɗin dukkan abin da zai iya sa mutum ya kasa cika hukunci daidai, kamar tsananin yunwa. Nafsi bai zo ce in kana jin yunwa karka yanke hukunci, amma idan kana jin matsanancin yunwa masu husuma suka zo gabanka, me zai faru? Kila za ka yi sauri ka kammala ba tare da ka bi diddigi sosai ba, dan kana so ka je gida ka ci abinci, sai wannan ya bayi zuwa ga ka yi zalunci ko ka yanke hukunci kafin ka kammala bincike na mai laifi daidai wa daida. An gane ku? Haka tsananin kishirwa. Haka idan kana cikin gajiya, matsananciyar gajiya ko barci mai tsanani ya zo ya kama ka, kana gingidi ana faɗin ƙara a gabanka, sai za ka yi ai dole za ka ji wani abin wani ba za ka yi ba, ƙarshen ta sai ka gina hukunci ka abin da yake ba daidai ba. Waɗannan al'amura, tsananin jin yunwa ko tsananin kishirwa ko kishirwa abin nan jin barci ko gajiya, duk nasi bai zo a kansu ba, amma abinda malamai suka kalla suka ce abinda yasa aka hana ka yanke hukunci kana cikin fushi dan yanayi ne da zai iya hana ka cika hukunci daidai, to haka waɗannan al'amuran ma guda hudu duk da nasi bai zo a kansu ba su ma yanayi ne da dan adam kila zai kasa iya cika hukunci daidai wa daida. An gane ku? وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه بن المديني وصححه بن حبان. An karɓi hadisi daga Ali bin Abi Talib, Allah shi kare da gare shi, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza taqada ilayka rajulani, idan mutum biyu suka kawo maka hukunci suka ɗaukaka al'amarin su zuwa gare ka dan kai musu hukunci, fala taqdi lil awwali, karka bayar da gaskiya ga mutumin da ya fara faɗin magana, daga faɗin magana sa kace kai kace da gaskiya hatta tasma kalam al akhar har sai ka ji zancen ɗayan, fa sawfa tadri kayfa taqdi, in ka ji zance na biyu ɗin shi ne za ka san yadda za ka yi hukunci. Ina ba ta fahimta, mutum ne ya zo gabanka ya ce kaga wannan bawan Allah da yake tare da ni har kawai muna cikin tafiya sai ya sa hannu cikin aljihuna sai ya ɗauko kuɗi sai ya kashe na yanayi ya bani ya ƙi bani kaza 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 babbab, ya gama bayaninsa tsaf sai ka ce ba shi kuɗinsa ka sa aka garbe kuɗi da ƙarfinsa ya aka ba shi ba tare da ka ji na biyun ba, haka aka ya ɓarna. Amma lokacin da ya ce ai wannan mutumin muna cikin tafiya ya sa hannu cikin aljihuna ya ɗauko kuɗi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kaza, sai ce kai haka ne ko ba haka ba, ce haka ne, to amma alaƙata da shi ɗana ne ni ubansa ne dan na ɗauki kuɗinsa kuma sai ka ce ab ab ab, ya yi dawa manzo Allah ce anta wa maluka li abika, don jin zancen na farko ba tare da ka ji nabi ba ka yanke hukunci wannan ya nuna gaggawa kuma wannan na iya haifar da mutum cikin barna, irin da ɗaya daga cikin abinda ɗaya daga cikin annabawa ya yi kenan, Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da shi, shine annabi Dawud alaihi salam. Allah ya kawo kisar cikin suratu Dawud, hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwara al-mihrab iz dakhalu ala Dawud fa faza'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'd فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. الله تي في لبارن ودنس ابوكان حسوما يزو رنكا شيني الخصم لفظ الخصم انا انفاني دشي ga abokin husuma da ko taren abokan husuma. هل اتاك نبا الخصم, labarin abokanan husuma ya zo gare ka istasawwarul mihrab, lokacin da suka ƙetaro katanga suka shigo masallaci suka samu annabi Dawud izdakalu ala Dawud, yayin da suka shiga wurin annabi Dawud fa faza'a minhum, yana ganin su sai ya tsorata, da sai shigo ta kofa ai ba zai tsorata ba, kana gida kawai kaga mutum ya shigo ta katanga ai dole ka tsorata. Qalu la takhaf, suka ce karka damu karka ji tsoro, khasmani masu rigima ne guda biyu, baga baduna ala ba'd, ɗayanmu ya zalunci ɗaya sashinmu ya zalunci sashi, fahkum bainana bil haqqi, yi hukunci a tsakaninmu da gaskiya, wala tushtit, kar kai zalunci, wahadina ila sawa'is sirat, shirye da mu zuwa ga tsakiyar hanya. Yace inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida, wannan dan uwan nawa daga gani yana da tunkiya ɗaya har 99, ni ina da guda ɗaya. Fa qala, sai yace da ni akfilniha, ƙaramin wannan ɗaya taka in cika na su zama 100, ɗaya kam ina amfaninta, ni mai 99 gara ka bani in cika lissafi na zama daidai lamba ta haɗu. Wa azzani fil khitab, kuma ya matsanta mun wajen neman sai na bashi ita, ni kuma laƙi shi kuma ya matsa sai na bashi. Ana zuwa daidai nan gurin ba na farko ya gama magana ba, kafin da biyu magana kawai sai annabi da yace qalla qazza la maka, ya zalunce ka bi su'ali na'jatuka ila ni'aji, dan me zai ce ka dauki akuya ka gabashi ya hada da tashi ko ka dauki tunkiyar ka gabashi ya hada da nashi. Wa inna katiran min al-khulata لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما zantan da yake na hukuncin da yake kenan ya zalunce ka da yace ka bashi tingirka ya hada da tashi da yawa daga cikin abokanan hulɗa da juna sashi na zalunta sashi sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ma ɗan kaɗan ne daga cikin su wanda ba sa zalunta juna to bayan an zo nan gulun fa sai ya farga cewa a'a ai bai daidai ba ya kamata ya zuna biyu ya tabbatar da hukuncin da yayi kuskure shine Allah ya ce wa zanna daudu annama fatannahu zanna anan bi ma'ana aykana annabi daud sai sami yakinin lalle mun jarrabe shi ne kuma lalle bai ci ita wannan jarabawar ba fastaghfara rabbahu sai ne magafaran ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujuda wa anaba ya koma zuwa ga ubangiji fa ghafarna lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab sai muka yafe masa wannan abin da yi lalle dama shi auren mu yana da kusanci kuma yana da kikkiawan makoma sai aka ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab man sa ga danka zo mai hukunci ya kamata kai hukunci da gaskiya kar ka bi son zuciyar mutane wannan ya zo bi son zuciyar sa ya fita zance kai shikenan su ga gogon sa ba haka ya kamata kai ba ina jin kun fahimci kissar madmunin ta dalili dai shine ya ji na farko bai ji na biyu bai yanke hukunci Allah ya zarge shi Allah yakan kawo haka ga annaba dan ya zanto darasi ga wanda ya zo baya wannan shine tafsirin ayar a fili ba tare da kai ga cikin wadansu kissoshi ba wanda aka kawo su na Isra'iliyyar da suke cin mutuncin annaba aka ce wannan mutumin wai guda daya daga wai annabi Daud yana da mata 99 dari ba daya kuma ga wani yana da wani babban komandan sanaki yana da kikkiawar mace guda daya wai wata rana ya hau kan benansa sai leko gidan mutumin sai ga gashin wannan matar har baya sai ya yi sha'awarta ya rasa yadda zai yi aure ta sai ya ɗauki wannan komandan yakin sai ya tura shi yaki domin idan an je an kashe shi a can ya mutu sai shi ya aure ta to wai tunda haka ne yayi sai Allah ya turo mala'iku a siffar masu tumaki 99 da mai tunkiya guda ɗaya su yi wannan wai da aka yi wannan sai ya gane to ashe a fakaice abin da ake ce masa kai ne mace 101 ya za ka yi da ƙoƙarinka kwace ta ɗaya daga cikin sojojinka ina ba da gun fahimta wannan Isra'iliyar da ya ci mutuncin annabawa ne amma za a ga wurin tafsiri waɗansu malamai suna koro shi su kawo wannan kissoshin wanda ba su da asali ba Qur'ani ko hadisin da yake gaskata su ƙarya ne kawai aka yi don cin mutuncin annabawa yanzu ko wani daga cikin gama garin mutane ba annabi ba aka ce ya yi haka ya kyauta to ballanta na annabawa ga abin da yake zahirin Qur'ani ya nuna yanzu da aka jawo ayoyin muka fassara a zahirin ba ku fahimci kissar ba kisar ta fito fili ya ji mutum ɗaya kafin ya gina biyu ya yanke hukunci yana cewa kawai inna haza akhilahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun wahida fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitab nan ta tika fi jinabi sai ce laqad zalabaka bi su'ali na'jatika lana yaji wannan shine abin da yayi ba daidai ba shi yasa daga bashi Allah ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fa hukum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa kaza yatimmu al haqqu bi sama'i kila tarafaini sai in ka ji duka bangarori guda biyu sannan kai hukunci da gaskiya ba idan ka ji bangare ɗaya kadai ba قال علي بن علي بن ابي طالب بيتي فما زلت بعد قدن ده manzo Allah ce fala taqdir al-awwal hatta tasma kalam al-akhir karka biya wadayan gaskiya dan yayi magana da farko har sai ka ji dayan fa sawfa tadri kayfa taqdi sannan ne zaka san yadda zaka yi hukunci قال علي بن علي بيتي فما زلت قاضيا بعد ban gushe ba ina mai yin hukunci da hakan ba'du daga baya wato bayan na ji wannan hadisi ma'ana duk lokacin da hukunci ya zo min sai na ji wannan sannan in san mai zan gina rawahu ahmad wa abu daud da tirmidhi wa hasanahu imam tirmidhi zai ce hadisi ne hasan wa qawwah ibn al-madini ɗaya daga cikin malaman imam al-bukhari ne yace hadisi ne wanda yake qawi wa sahaha ibn hibban ya inganta shi hadisi ne sahihi wa lahu shahidun inda al-hakim min hadisi ibn abbas yana da hadisin da yake masa shaida riwayar hakim da riwayar abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi
wanda ake kaya zai ci zuwa sai zuwa da wani sa je ci zuwa har sai kai ga kariyar da kunci
abinda mai tambaya yake cewa yanzu a shari'a ta zamani akan samu ka kai karar mutum kotu shi wanda ake kara sai kira sai turo lawoyinsa za su yi ta zuwa a madadinsa har ko shekara za a ana wannan shari'a su ne za su zo shi ko su dai ba zai zo kotu ba har alƙalin yanke hukunci ya hukuncin wannan ya halatta yin wakilci a cikin shari'a don wakilci ne wannan shari'a ta yadda akwai wakala in cikin abin da ya shafi dukiya ne ko wani abu ya halatta akwai wakala ina ba ta amfahimta cikin duk abin da shaidu ba su tabbata ba ana ta kokarin a gano gaskiya to anan gurin waye ya fi iya bayyana zance wurin alkali galibi shi ke samun hukunci ko da kokari yake to sai dai ƙaryarsa da ya yi a nan gurin wanda shi alkali a zahiri ya kalla ya ga kamar shi ne mai gaskiya ya ba shi gaskiya ba ta halatta masa abin da aka ba shi idan an je kiyama za a sake samun hukunci alkali bai yi laifi ba in ya yi iyakacin kokarinsa wajen kirdadan gaskiya wannan ya iya daɗin baki ya yi magana wancan kuma ga shi da gaskiya ba ya da magana aka ɗauki haƙƙi aka ba ga wanda ya iya daɗin baki a ranar tashin kiyama za a sake sabon hukunci alƙali kan ya tsira har gaban Allah laifin alƙali yana cikin sani ya yi nisan zuciyarsa an gane ko to akwai waɗanda su ana musu kwarjini ko yaya yanzu komin gaskiya sai idan ka ce bai da magana sai dai ya daburce to dangane da wannan shi yasa aka ce ya halatta yin wakilci ka samu wani wakilinka da sunan lauya ne ba da sunan lauya ba ne ka tsara masa zancen ga yadda aka yi ga yadda aka yi amma ni ba zan iya yin bayani ba gaban kotu sai to shike ni zan wakilce ka ana zuwa gaba alkali ya mai ake ciki ga wannan sai shi ba zan iya magana ne zan yi magana a madadinsa shari'a ta yarda da wannan an gane ku ba haka aikin lauya ba ko ina ne ya zama haramun ba ko inda yake zama haramun kalala lauya kafin ya kare mutum dama ya san makareci ne aka yi din da lauya a bashi kudin lauyancinsa ya je ya ta turanci a kotu don ya kare mutumin da ya san ƙarya yake wannan ko shakka babu idan ya ce ya ci wuta balbal kuma zai je kiyama ya bayani amma lauya ya san wannan mutum mai gaskiya ne amma ba zai iya yin bayani ba ya san wannan mutum mai gaskiya ne amma suna ba zai iya kare kansa ba saboda shi mutumin kawai ne suna rigima da wani ɗan birni mai iya surutu shi bai yi karatu ba suna rigima da wani ɗan boko da mai iya surutu shi bai gidaje ne yana rigima da wani wayayye to sai lauya ya tsaya ya ji kadin wannan wanda yake ake ganin ba gidaje din ne ya je ya kare shi a kotu ya halatta ina ba ta amfahimta wajen karewa ko yace zai yi kyauta ko yace zai karɓo wani abu duk wanda ya ga dama ya halatta in yace a bashi kuɗi kyauta ya halatta ya bashi kuɗi kai ya halatta in yace zai yi fi sabilillah ya halatta a akwai mutane da dama yanzu idan da za a kyale su da kansu za su je kotu ba za su iya karɓawa kansu abin nan ba gaskiyar da su suke da ita ba kafin yi zaman da waɗansu 'yan kwanaki wata bayar Allah ta buga gungun waya daga wani gari a Yobe State wato mijinta ya rasu ba ya da uwa ba ya da uba sai ita matarsa da kuma 'ya'yansu guda biyar uku maza biyu mata ko biyar ko hudu na manta da 'ya'ya ne da su sai kuɗi maza da mata kaga ba ya da uwa ba ya da uba kaga yanzu a nan gurin ba mai cin gadansa a duk duniya sai wannan matar da wannan yayan yayyansa ba za su ci gadansa ba don saboda mai tunda yana da yaya kuma cikin yayan akwai maza don haka yayyansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba za su ci gadansa ba sawa'un maza ne sawa'un mata ne uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya ne uwa ɗaya ne ba su ba gadan su yayyan mamaci saboda mai yaya ɗin sun kare su wa taskutul ikhwatu bil banina wa bil abil adna kama rumina babu yanda za a yi ƴan uwa su shiga da matukar mamaci yana da ƴaƴa cikinsu kuma da maza to amma kawai yanzu sai ƴan uwan suka zo suke ta sayar da kadarorin wannan mamacin su sayar da waccan gona su sayar da waccan gida su sayar da waccan mota kuma suna son su kwace ƴaƴan daga hannun uwar da ƙarfin tsiya don su cinye dukiyar na ce ke baki da ƴan uwa maza ta ce tana da su amma da yawanci ba su yi karatu ba ko na zamani ko na addini ba za su iya kare ta ba ke ce yi karatu ita ta yi karatu amma na sakandare kadai ta yi ita ma ba ta ci gaba da karatu sakandare ba saboda kuma ta yi karatun addini ta san abin da ba ne mata sani a shari'ance sai ta samu wani lauya mai jin tsoron Allah zai za a kwato mata duke ta yanzu wannan in ba lauya ba ya za ta yi haka za su cinye dukiyarta kuma daga ƙarshe su kore ta kuma su kwace yayan kuma su ba za su yi tarbiyyar yayan ba kaga wannan za to kaga amin gidan aikin lawyer zai tasiri annan sai ta samu wakala shi yasa ba dukkan bangalolin aikin lawyer ne yake zama haram ba akwai inda tabbas haram ne akwai kuma bangalolin da yake halal ne yarige da lawyer da suke da kishin addini su bincika su ga ina ne aikin su yake halal ina ne inda yake haram inda yake halal su tsaya akan ta inda yake haram su kauce mata ina ba ta an fahimta ba ya yi ba kotu ba ba sai ribani sai yaje ba ko wakala ba idan alkali na son bin mana didigi ya nemo shi idan alkali ya da wakala ba tare da wannan ya zo shi kenan wa an ummi salama radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innakum takhtasimuna ilayya فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه وانا حديثي عن كربة أمي سلمة الله شكال الدقلتا من رسول الله عليه وسلم يأتي إنكم تكتسبون إلي كوكا يهسوما زوا قليني كنا رجيما حركو كاو قارا زوا وجنا فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض ليوا وانا ساشي daga cikin ku yafi iya gamsarwa ta bayyana hujjarsa sama da dan uwansa ba wai yafi gaskiya ba yafi iya bayar da hujja alhana bi ma'ana ablagha wa afsah bi hujjatihi bi ma'ana afsah fi bayan al hujja wa ablagha fi bayan al hujja lakin laysa huwa sahib al haqq ba wai gaskiya gare shi ba a yafi iya galangasan magana da kariya magana da zance da bayani da kabli da ba'adi duk da shi shi ne zance yace fa aqdi lahu ala nahu ma asma'u minhu sai ya dauki haƙin dan uwansa in bashi gurgudan abin da naji a wurin sa dan na ce yi bayani yi bayani tirin da kalli bayani ka ji bayani ne gaskiya kai kuma wannan yi bayani yana magana yana kan gawakan bawa magana gaba tana warware ta baya kuma shi ne mai gaskiya amma ba da bayani madalla ku bai san gaimu ba inda ya san gaimu sai ce kai ƙarya kake dadin ba shi riki amma bai san gaimu ba gurgudan abin da ya bayyana gare shi akai shi zai gina hukunci an gane ko fa aqdi lahu sai an bashi hukunci yanzu ko case din shi ya ci ne shi ala nahu ma asma'u minhu gurgudan abin da ya ji daga wurin sa sai manzo Allah ce fa man qatatu lahu min haqqi akhihi shay'a duk wanda na yanko haƙin dan uwansa na bashi ko yaya yake fa inna ma aqta'u lahu qita'atan minan nar ya tabbatar yanki ne na wuta na bashi ya rage ne ci ko kare ci ni dai na gina hukunci a zahiri ba yadda na iya amma in ya san ƙarya yayi na bashi wannan hukuncin to bashin da nayi baya halatta masa wannan haramun dan haramun yace kun gane ko wato kun ga kullun shari'a ana ginawa ne akan me abinda yake zahiri abinda yake batini a wajen Allah yake amma kai alƙali abinda zaka bi diddigi ka bi zahirin abu ka tabbatar cewa bisa ga zahiri kai dukkan abinda ya kamata kai kafin ka yanke hukunci to ko da an samu kore a ciki shi wancan da aka dauki haƙin dan uwansa aka bashi in yafi ya ci haram kar ya dauka kawai dan kotu ta bashi abin ya canji daga halal ya zama ya canji daga haram ya zama halal daga yau kawai dan kotu ta bashi har yanzu nan shi haram tunda shi ya sani tsakanin shi da Allah ƙarya ce ƙarya yake ba haƙin sa bane muttafaqun alayhi wa an jabir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وانا حديث عن كيف جابر الله شكال يدعى قليش ينسي ناجم انزا الله نتوى كيف تقدس أمة تيا يا ذات لك تيا الأمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم ba a karban haƙƙin mai rauninsu daga wajen mai ƙarfinsu idan mai ƙarfi ya danne haƙƙin mai rauni hukuma ba ta iya karɓo haƙƙin nan daga mai ƙarfin ta ba mai rauni in al'umma ta zama haka ya za a tsarkake ta ba yadda za a tsarkaka kun ban ji abin da hadisin ke nufi ma'ana cikin hadisin akwai lazimarwa akwai firgitarwa ga dukkan al'ummar da masu ƙarfi ko ƙarfin tuwo ko ƙarfin mulki ko ƙarfin kuɗi suke amfani da wannan karfin nasu su cinye kudin wane ya yi musu leburanci su kwace gonar wane su kwace plot din wane kuma shi ke nan ba za a kwato daga wajen masu karfin a baiwa mai raunin ba in al'umma tana haka babu yadda za a Allah ya tsarkake wannan al'ummar
abinda hadisi yake nufi kenan. Kaga halin da muke ciki kenan yau. Mutane nawa za a kwacewa gona, mutane nawa za a kwacewa lotai, mutane nawa za a yi musu aiki su cinye kudin su kibiya, a yi musu leburanci su kibiya, a yi musu kwadago su kibiya, ko me ya yi musu suki? Mutane nawa ne? A wani lafazin da wannan hadisin abinda yake kaifa yuqaddisullahu ummatan la ya'khudhu da'ifuha haqqahu min qawiha wa huwa ghayru ta'tin. Taya Allah zai tsarkake al'umma wanda mai raunin cikin ta baya iya karbo haƙƙin sa daga wajen mai karfi ba tare da yayi wato ainihin takata ba tare da yayi ina ba cikin magana ba na duk al'umma suke irin wannan Allah ba zai tsarkake ta ba kenan al'umma ce take cikin hadari an gane ko domin so ake yi dukkan mutumin da yake mai karfi ko mun karfin sa hukuma tafi karfin sa kamar yadda ɗaya daga cikin khulafa'ur rasidun bayan an yi masa mubaya yake cewa al-qawiyyu indakum dha'if hatta akhudha minhu al-haqq والضعيف عندي والقوي منكم والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق يكي توا ميكر فين ستنكو مي أوجنا شيني مي روني دوانا إذن نكي كلنش دين إنسا مكرق وحق متاني أولنسا مي روني ستنكو مي أوجنا شيني ميكر في دوانا إذن نكي كلنش دين قواتو مسحكي أمبشي أمباش هكا إكي سمي منكي يزما mala'un gari masu kuɗi masu mulki masu wane ne kar su yi masa kwarjini inda sun zama azzalumai talakawan gari kar ya raina su inda sun zanto masu takawa masu jin tsoron Allah lokacin da azzalumin mai muƙami ya shigo wajensa azzalumin mai kuɗi ya shigo wajensa kana ga ko gizau ya zo ma yana son ganin shi yayi banza da shi yayi da gan shi ba amma da an ce ga wani talaka wani manomi wani makiyaye da ƙauyen kaza ina yake ku shigo da shi inji shi wa din ne muka haƙi sai ai takin da aka tura mana yallabe bai je gare mu ba an kasafin shi a secretary local government an rarraba mu samu komai ba nan take tura in mobile police ta wanda suka kasafin taki ko ba haka ba idan haka sai a zauna lafiya wannan hadisi yana daga hadisin da yake masa shaida cikin hadisin buraida a wurin bazzar wannan hadisin kuma irinsa a cikin sunan na ibnu maja riwayar abu sa'id al-khudri wa an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul yud'a bil qadi al-adil yawm al-qiyamah fa yalqa min shiddati al-hisab ma yatamanna annahu lam yaqdi bayna ithnayn fi umrihi rawahu ibn hibban wa akhrajahu al-bayhaqi wa lafdhuhu fi tamra wannan hadisi an karbo daga ummu na Aisha Allah shi kare da gare ta tace naji manzo Allah yana cewa yud'a bil qadi al adil za zo da alqali mai adalci yawmul qiyama a ranar tashin kiyama fa yalqa min shiddati al azab min shiddati al hisab sai game da hisabi mai tsanani abinda yake nufi hisabi mai tsanani yawan tambaya da bin diddigi to wuri kaza fa me yasa kai kaza wuri kaza fa me yasa kai kaza ga shi fa adalci yayi amma dadewar da aka yi ana wannan tambayoyin a wannan lokaci abinda zai game da shi na tsananin bin diddigi ma ya tamanna irin abinda zai rinka gurin annahu lam yaqdi bayna ithnayn fi umrihi ina ma bai taɓa yin hukunci tsakanin mutane biyu ba a rayuwarsa gaba daya to ina ga alƙalin da shi ko bai ma yi adalcin ba gaba daya ga ko matsala ke رواه ابن هبان واخرجه البيهقي ابن هبان رواه ان حديث امام البيهقي امام البيهقي ما يفتو يا رويتوشي ولفظه في تمره رواه امام البيهقي واتو امدد لم يقض بين اثنين في عمره اي لم يقض بين اثنين في تمره زي ذلك غوني انا ما بيي حكمتي تsakanin mutane ba ko da a cikin labarin kwaye dabino ne guda daya wallan tana abin da yake wannan yawa to wannan ta sa da dama daga cikin malaman suka ta kaucewa alƙalanci irin sai Imam Shafi'i irin zuwa ne da annata sa alƙalai suke karba su gudu masu bargari waɗansu masu kuya saboda fitinar da ke ciki wa ana Abi Bakr radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a rawahu al-bukhari an karbo hadisi daga Abu Bakar ta Allah shi kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a bayan da za a yi mutane su rabota in sun shugabantar da al'amarin su ga mace don mutanen da suka kai da Allah ka dana tabbata me ya kai duk mutanen da suka shugabantar da mace ga al'amarin su ba za su rabota ba ibn hadar ya kawo wannan a wannan babu dan ya kafa hujja da shi kan mazhabin sa daga mazhabin sa na Shafi'iyya ba shi halatta mace ta yi alƙalanci da haka wallau min at-tawliya ne al-wilaya manzo Allah ya nuna mutane ba za su rabota ba in sun shugabantar da mace sun jibinta mata wani lamari sawa'un kana wilayatan uzma aw wilayatan sughra wilaya uzma kamar a ce mace ce shugabar kasa wilaya shugura karamin shugabanci kamar a ce mace ce gwamna a jihar ta mace ce alƙaliya a kotu duk wannan in dai mutane sun shugabantar da mace wannan ba za su rabota ba haka manzon Allah ya faɗa kuma hadisi ne wanda ke Imam Bukhari ya rawaito wannan mazhabi ne Ibn Hajar ba wai mazhabinsa bane shi kadai mazhabin jumhurin malamai ne al-a'immatu thalatha gaba da Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal duk sun tafi kan zahirin wannan hadisi cewa ba shi halitta mace ta yi shugabanci kowane iri hatta alƙalanci a kotu Abu Hanifa ne ke cewa a iya ba ta alƙalanci amma kar a kai mata abin da ya shafi haddi duk abin da ba haddi ba a je ta raba rigima ta yi wane ne don yana ganin kamar sulhu ne wannan amma wajen a yanke hannun ɓarawo a yi bulala ga mazinaci a yi bulala ga mai kasafi ce wannan hudud ba za ta yi ba an gane ko to kowannan ba da hujja a kai in dai shugabanci ne za a bata in tana gida aka yi rigima aka je wurin ta aka ce ta yi sulhu ai wannan ba hukunci bane na kotu sulhu ne ta yi tsakanin mutane ya halatta ta yi fatawa ya halatta ta karantar ya halatta ta yi sulhu tsakanin mutane in suna sulhu wanda ba sa bukatar su je gaban alkali amma in hukunci za a yi a kotu ba shi halatta mace ta yi haka kuma kowane irin nau'i na shugabanci ba shi halatta mace ta yi saboda zahirin wannan hadisi manzon Allah ya faɗi wannan magana ne daidai lokacin da aka ce masa mutanen Farisa lokacin da Kisra ya rasu sun nada Esther ta zanto ita ce shugaba da manzon Allah ya ce babu yadda za a yi sarabauta waɗansu suna tawilin hadisin su ce to wai wannan hadisin ya shafi mutanen Farisa din ne kadai amma abin da za su lura lan yufliha qaumun qaumun ku wal amr ko tola za ku ji halittar ta fice ko mai halittar za ta yi umarnin a hannun sa yake da haka kar ma mutum ya tsaya na wata cewa dan ne za a yi kaza dan ne za a yi kaza Allah ne yake idan kana so ka ce dan ne ma'ana kana nurwa da Allah martani kenan inna rabbaka bil mirsad yana jiranka ka ga mace ce yake fice ko ne kuma ka je ka fice inna rabbaka bil mirsad ubangiji yana a madafata danne danne ka je ta dogar yadda kadari ya zata aikar danne ka je gaban ranan tashin kiyama ranan da babu kowa sai kai da aikin ka wa kullu insanin anzalallahu ta'irahu fi ummati wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba idan yazo a wannan lokacin ka bada ansa kai mutum da idan ka ce danne ko Allah ne zai ce maka danne waye kake kuma ba da bitan duniya su daina roƙar su wani abu da za su samu na duniya ya daina roƙar su zukar su kafirce a hukuncin Allah su kafirce a hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ganganci ne ko kuma ta su kalli ɓangaren rauni da Allah ya halicce su da shi da su tana da ɓangarori na rauni ba ka wanda miji suke ba da haka mahaifiyar Nana Maryamu matar Imran kenan lokacin da take da juna biyu ta yi bakantan cewa abinda ta haifa za ta tashi zuwa zanto mai hidimar masallaci a lokacin fari take cewa namiji za ta haifa amma lokacin da ta haifu sai ya kasance ta haifu mace falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta ta take ba da izini ya ubangiji da na yi bakanci abinda na haifa zuwa mai hidimar masallaci yanzu kuma ga shi na haifi ta mace ce wallahu a'lam bima wada'at ita da kanta tace wa laysa dhakaru kal unsa namiji da mace ba ɗaya take ba wa inni sammaytaha maryam
وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكاد أمن محل السائب بنك سوء إنكاو وليس ذكرك الأنثى من يجب أن يبني دمت دهك مجمع سوى دعا دم بأنا مجمئ إيه مجمعات إيه كلياني كلياني ونا أبن دفتها من يجمئ إيه مجمعات إيه كلياني إيه بابا عنده إنت بجفنا دوليني نجمع الآبا بيوتا فأنا مجمع دوليني wanda yake wannan rauni ne da yake zaki a yamaki ya fata launayi ya fata mutuwar jiki ya fata ciwon ciki ya fata murdawar ciki ya fata ciwon mara wata duk wata sai hakan ta same ta lokacin da nan al'ada ya ga rauni na daukar ciki ta namiji baya daukar ciki mace ce ke daukar ciki ta rinka kwarnafi ta rinka amai da launayi da yawan kwanciya da yawan barci da tashi hankali iri-iri sannan ita ce take naƙuda ta namiji baya naƙuda sannan ita ce take haihuwa ta namiji baya haihuwa sannan a cikin ta yaro ke tsotsar abin da zai sa har tsawon shekara biyu ko abin da yake kasa da shekara biyu ta namiji duk wannan ba abin da yake shafe shi game da wannan waɗannan dukkansu ɓangarori ne na rauni da suke fitar da mace daga yanayin da take ciki na daidaitaccen yanayi zuwa ga wani baƙon yanayi wanda zai gadar masa da rauni da rashin kuzari da damuwa da aka shugabanci bai dace da ita ba saboda waɗannan ɓangarorin sannan kaifin tunaninta da kaifin hankalinta bai kan ɗa namiji ba ɗa namiji duk abin da ya zo masa na farin ciki ko na baƙin ciki yakan yi shawara da hankalinsa ne kafin ya ɗauki mataki ya mace duk abin da ya zo mata na farin ciki ko na baƙin ciki takan yi shawara da zuciyarta ne zuciya ko Allah sai innan nafsa la'ammaratun bisu sai ba su da dama wasu za ta ɗauki mataki da gaba ta yi na dama namiji zai tauna zai tauna zai tauna kafin ya ɗauki mataki sai sa aka bayar da saki a hannun shi ba bayar da saki a hannunta ba inda an bayar da saki a hannun mata ba dukkan mu nan zawarawa ne ina ji kowa an dai ita ce za ta yi su ce ka fi ta idan ka rubuta mata saki sai ka yi wata da gari da ya kai ba dan hallaba ne ba dan me za ka yi mai saki daya ka yi uku sai ya karba ka rubuta ka ce ka sake ta saki uku kuma ka ba ta karanta da gani kuma sai ta fashe da kuka kuma da yasa malami ana fatawa ya zaya a gyara a yanka rago ne a gyara ko a yi sadaka da dangulan man shanu a gyara inda take uku ya zaya a gyara ita ce ta nema da kanta duk mai kawo wannan wannan bangare ne na rauni da Allah ya halicce ta kai bangare ne na rauni to wanda yake da wannan bangarori na rauni ba za a ɗora masa nauyin shugabanci ba dan shi kai yana buƙatar a kula da shi ne dan haka mace a tsarin musulunci take ƙarƙashin kulawar ɗa namiji tun daga lokacin da ta zo duniya har ta bar duniya ta zo duniya tana matsayin ƴa uba zai kula da ita ko wanda yake a madadin uba idan uba za a yi dare an aurar da ita wilayar ta da shugabancinta ya koma ƙarƙashin miji kuma wani rijali alaihin na daraja a rijali ƙawwamu na alam nisa ta fito sai ta sake komawa wajen wanda ya aurar da ita kafin miji uba ne ko wakilin uba ta girma ta manyanta sai ta koma ƙarƙashin kulawar ƴaƴanta haka ko yawan ƙarƙashin kulawar jikokinta har ta bar duniya ƙarƙashin kulawar ɗan namiji take ko ake a lura da ita ko tafiya ake yi idan ana sauri da yawa sai manzon Allah ya kalli wanda yake zagunar da baya yake ce kai ya anjifitu mahalan bil qawarir ya ji anjifitu yana lola waka raƙuma suna jin daɗin waƙar da yake suna zallo sai manzon Allah ya daka masa baya yake ba a hankali muna ɗauke da kayan ƙarau wato mata kenan muna ɗauke da tabani'in mutu ko tabani'in tsage mata kenan don saboda haka ko haka ake sai a tafi a hankali haka manzon Allah ya koyar da al'umma ko duk wannan koyarwar da musulunci ba mu sai mu zo mu kyale ta gefe guda kawai sai mu zo mu gutura mu mutum duniya kawai waɗansu arnamatu ya aladu sai mu zo mu gefe shine kuma za su yi mana shinta ba manzan Allah ba wanda Allah ya laƙar ja'a fi rukunin min anfusikum azizun alaihi ba alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sai mu kyale koyarwar da jagorancin sa da shawararsa mu yi shawarar waɗansu kuma
sannan ita mace idan ta ce wai dole sai an yi kasafi a dawo za su haɗu da duk wanda take cewa wai za a yi daidai wa daidai da maza ita ma ta san ƙarya take. Idan wata mace ta ce an zalunce ta, ke mace ma ina ka zalunce ki? Ke mutum ta ce a ciyar da ke, a shayar da ke, a cigilar da ke, a yi miki tufafi, a yi duk waɗannan Allah ya tsara a kan dawoyin miji. Sai yan mace ta yi mata, amma filin mai filin yi, ko miji ko uba ko yin filin uba ko yin filin miji ko ma wayan filin yi. Amma da yake koma rayuwa har nan turai fa wannan duk ke zaki wa kanki, ke zaki tafi duk abin da namiji yake ki yi. Namiji ya hau ya zama gwamna, ki zama gwamna, ya zama kwamishina, ki zama kwamishina, ya zama darakta, ki zama darakta, ya yi fakkare, ki yi fakkare, ya ɗauki muhimman sukari a baya, muhimman masara a baya, ke ma ki ɗauka, ya tuka tirela, ke ma ki ɗauka, ya ɗauki gafiri, ya tafi itace, ke ma ki ɗauki gafiri, ki tafi itace. Wannan shi ne gafin da turawan duniya suke fiye muku. Duk abin da namiji zai ke maki. Kuma sun san ƙarya ne tunda har yanzu da sun ɗaya aka taɓa samu a duniya duk da ɗaya da jirgin saman Concord ya yi a duniya mace ɗaya ce ta taɓa hawa ta hau Concord maza ko ba za su ɗebi ba. Za su kasu na sun san ƙarya ne. Daban-daban muke ta fuskar halitta babu yadda za a yi ne daidai. Ado ga ɗa namiji ya ƙarfi, ado ga ya mace ta zama raguwa, ado ga ɗa namiji ya babban murya, ado ga ya mace ta yi firiyar murya tunda ita ba kiran sallah za ta yi ba. Don ta yi babban mai wajen ya yi jafin kenan. Idan mai tafiye karfi kuma ya kai kenan. Idan mai tafiye kuma mai tsanin gudun don ta tabbin yi mai mai tsanin ya yi jafin kenan kuma. Ba na mai tafiye don yi mai tsanin gudun ka gama fada. Ba shi ne abokan ba. Ba da shi zai zo jihadi. Yau ka jihadin ma da aiki ta ce hal ala ne zai jihadi ga manzo Allah ta'ala ne wannan jihadi la kitala fihi al-hajj wal umra ita jihadi ga hajji da umra al jihadi maza zai shi ne qatiluhum yu'azzibuhum Allah bi aydikum wa yukfihum wa yansurukum alayhim wa yaskutu sudur qaumin mu'minin wa yudhibu ghayba qulubihim wa yutubu Allah ala musa jihadi maza zai kenan qatiluhum ku yaqe su yu'azzibuhum Allah bi aydikum Allah na sanya wa kafirai azaba amma da hannunku hannunku ne makamashin azabar da za a yi musu. Sun ku jihadin su zai yi aikin majalisar umara shi ma sai da muharrami in suka nema muharrami haramun ne. Zaka wasu madara zama daya. Allah ganar da mu Allah sai da mu. Kana ta daga hannun malam nan sun yi kyale ka. Maganar cewa muryar mata al'aura ce wannan kuskure ne. Allah bai ce haka ba, Allah bai ce haka ba. Allah bai hana mace ta yi magana ba. Abin da ya hana mace wato al-khudu'u fil qawli, al-khudu'u bil qawli, wato sassauta murya da gangan da jan hankali shi aka haramta mata. Amma magana tafsiru lillahi ba haramta mata ba. Allah ya ce fa la takhba'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad. Bai hana ko wannan sai ce ne ya kunna kaulan ma'rufa ko fadi fadi wanda yake yana ne kada ba hana su magana ba bai hana su al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar bai da bala suke mata suna yi wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa nahy anil munkar bai hana su wannan ba a lokacin Umar dan Khattab har hijaba ta mata an yi duk ina tarihi ya wuce an gani amma mace ta ce za ta fara maza ta mutu a jiki ne ba za ta yi ba ko shi ba dukan malamai ne suka ta yawa ba dan ummana Aisha idan ka duba ka'ima na ɗaliban ta maza sun fi mata yawa cikin manyan ta da suka karanta da suka karatu a wurin Aisha da suna da yawa su tawo su wane ne wanda idan zai kawo hadisin Aisha zai ce haddathatni as-siddiqatu binti as-siddiq habibatu habibillah haka yake faɗa kullum in zai kawo hadisin da yake daga wajen Aisha sai ce wanda ta bani wannan hadisi ita ce siddiqa ibn siddiq ummuna Aisha Allah ne zuk wannan babin karantarwa babin sai yana da fadi babin hazantarwa yana da fadi babin riwaya babin sai yana da fadi ba wanda yake banda mata a cikin babin riwaya duk malaman hadisi sun yarda yadda namiji ke yin riwaya mata ma suna yin riwaya shi sa hadisan Aisha da na Ummu Salma suke tafiya kafada da kafada da hadisan Abdullah da Umar kuma idan ka duba sunan hadisin
sai ga an kawo sunfira madadi guda goma guda bakwai guda takwas ita ce ɗaya mace da sauran wannan ya ji a wurinta wannan ya ji a wurin wannan wannan ya ji a wurin wannan har ya kawo gare mu inda mata ba sa magana da ya kawo sunfira gare su. Ina fata an fahimta wannan daban al'amura na shugabanci daban don karantarwa daban da shugabanci. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه والأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته أخرجه أبو داود والترمذي وانا حديثي أنكر قولك أبي مريم الأزدي الله سكاله الدابري يتم أن الله يتم من والله الله شيئا من أمور المسلمين duk wanda Allah ya shugabantar da shi wani abu na al'amarin musulmai gwamna ne kwamishina ne minista ne famin sakarfai ne wane ne shugabancin wani abu yake shari'an wani abu duk wanda Allah ya shugabantar da shi wani shugabanci na al'amarin musulmai fahta gaba an hajjata shi sai ya ɓoya ba ya biya musu bukata ko ka sai ganin shi da za a ganshi ba wa fakirin ya ɓoya ba ya da ya hajjata talakawansu ihtajaba Allahu duna hajatihi shima Allah zai sa hijabi tsakaninka da bukatarsa. An kai ka san hijabi tsakaninka da talakawa ka san hijabi tsakaninka da bukatun wanda kake su gabanci sai Allah sai hijabi tsakaninka da bukatunka ba zai biya ma bukatunka ba. Manzo Allah har addu'a yace ya Allah dukkan wanda ya ji dinto na abu na al'amarin musulmi ya karbi su gabancin musulmi in ya ji kansu ya ji tausayin sa ya Allah ka ci kansa haka manzo Allah shi yake dukkan wanda yake gabanta al'ummar musulmi in ya mulguna musu ya matsanta musu ya Allah ka matsanta musu haka manzo Allah ya addu'a wannan ya shafi kowane shugaba shi yasa galibin azzalumai shugabanni addu'ar manzon Allah ke jin su in ba ta same su ba suna kan mulki za ta same su bayan sun sauka irin fatara din da ke tsakanin ka bar mulki kafin ka mutu ka gama kuruciya ɗan shekara 40-50-60 ka gama jin daɗi yanzu kuma ka fara takwarkwasowa tsufa ya zo ko babu mulki babu duniya ba kowa da kowa wani lokaci in kuɗi ne ma sun ƙare in ma mene ne ya ƙare don mutane sun riga sun rabu da kai a gida ma yara ki dawo suke maka wasu za ka mutu don su ci gado irin manyan mala'un masu kuɗin nan ƴaƴansu abin da suke ce musu ai mai gadi sai mai gadi ya kusan mutuwa wai babansu ne mai gadi ya ƙi ya tafi a yi daddala da dukiyar da ya ajiye. To haka ne kuma idan wannan ba ta same ka ba a lokacin nan tana nan tana jiranka a cikin kabari addu'ar manzo Allah ba ta faɗuwa haka sai Allah ya matsanta maka in ka matsanta bayan Allah gafanka shi ne ka yi ƙoƙarin ka tuba daga matsanta bayan Allah yana daga cikin matsanta bayan Allah hana su dukkan abin da suke muqawwamatul haya wato abin da ke cikin bayan rayuwa titi kashin bayan rayuwa ne na zirga-zirgansu daga gari zuwa gari daga ɓarya ta wata unguwa zuwa wata unguwa ruwan sha kashin bayan rayuwa ne wadda Allah min al-ma'i kulli shay'in hayy a birni ne ko a ƙauye dole a samu musu ruwan sha yadda a birni za a samu wa ɗan birni famfo a ƙauye a ji a yi dam da ramuka na fara ruwa saboda su samu abin da za su ciyar da dabbobin su noman rani da shi. Ilimi kashin bayan rayuwa ne a karantar da yaransu a su yaƙi jahilci a koya musu sana'a kasu zanto yan daba kasu zanto area bayan kasu zanto su ne karnukan farautar ku a wajen siyasa ku ɗauki kuɗi ku ba su su sha kwaya su sha fabila kuma shi kenan a ba su abin nan kuɗin sayan madara a ba su fasta suna shan kwaya suna hawa kan falwa ya falar turki suna manna shugaban wani sai wani sai wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kun ja harkin da su ba ku ba su ilimin firamare ba kun ja harkin da su ba ku ba su na sakandare ba yanzu kuma wani kuɗin da kuka ɗauke nasu ba ku yi masa wacce hidimar ba kuna ba su da kaɗan kaɗan suna yawo suna manna hotunan ku za a yi da wani zaren tashin kyamu wa na biyu hudaira ta rabi allahu anhu qal la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ar-rasiya wal murtashi fil hukmi rawahu ahmad wal arba'a wa hasanahu at-tirmidhi wa sahaha ibn hibban wani hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci ar-rashi wal murtashi ar-rashi mai bayar da rashawa wal murtashi wanda yake karɓar rashawa din bil hukmi wajen hukunci ko an tsine musu albarka wanda mun karanta shi a wadansu babuka a baya in muku ninka ba. Rawahu Ahmad al-Arba'a wa Hasan al-Tirmidhi, hadithun ne sahihi. Wa lahu shahidun min hadithi Abdullah ibn Amr wa inda al-Arba'ati illa an-Nasa'i. Wa an Abdullah ibn Zubair qala qada Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. أنت برجع عبد الله بن الزبير يتي من ذا الله يازل كستوى أن الخصمين للي ما سوه ثم جدابه يقعدان بين يدي الحاكم. يهزو نا أجبان القالي بي يمسوه كنسي. معنى ذاسو ينزو أجبان القالي دان القالي يمسوه كنسي. كدق اينا ذوني بينا تهي. أن القالي يتي بسوك باتي سيس. إيه زرق بسوك باتي سيس ذونا. An gane ku, domin lokacin da aka ce wane ya zauna ya yi bayani daga zaune, kai kuma kana tsaye, ma'ana sai ka rinka jin kamar an fifita wancan a kanka a cikin kotun, wannan ma sai ka sa zuciyarka ta karaya, kila kotu ba za ta maka adalci ba. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Ina ga sai mu dakata nan wurin don wannan babin da za mu shiga ciki sabon babi ne. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Ubangiji ta Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntun ban harshe kuma Ubangiji ta Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum. Malam, idan ya kasance mace ta zama shugaba a hukuma saboda iliminta, to shin za mu yi mata biyayya ko kuma za mu yi mata bara'a?
Lokacin da take shugabancin da ku ba ko ne kuka sata ba sata aka yi, za ku bi ta cikin abin da yake ba a saba wa Allah ba, za ku yi mata bara'a cikin abin da yake saban Ubangiji ne. Amma wannan ba shi ke nuna gamsuwar ku da yardar ku da shugabancin ta ba a zuci, domin a zuci kun san kuskure aka yi wajen ba ta wannan shugabanci. Inda abin a hannun ku yake ko da ƙuri'un ku ne, da za ku yi iyakacin ƙoƙarin ku ga cewa ba ta karɓi shugabanci ba. Ba wai dan ba ku kaunarta ba a matsayinta na mace, sai dan ba haka Allah ya tsara ba a cikin dokokinsa da shari'arsa, ku kuma kuna yin biyayya ne cikin duk abin da zai kusanta ku zuwa ga Allah. Wannan shi ne.
Assalamu alaikum. Shin malam, ya halatta mace ta yi aikin lauya?
Mun ce dai ba za ta yi alƙalanci ba. Aikin lauya kuma wakilci ne, a cikin wakilci kuma har mata suna yin wakilci. In mun kalli aikin lauya ta fuskar wakilci, to a nan har mata suna yin wakilci. Ma'ana dai aikin alƙalanci ne bai halarci ba.
Malam, ina hukuncin wanda ya yi rantsuwa a kan wani abu cikin fushi, sai daga baya ya ga abin ba mai yiwuwa ba ne?
Ya ji karatun jiya, sai ya aiki da abin da muka karanta na jiya. Sai ya kafara rantsuwarsa.
Ina hukuncin wanda yake da mata tana haila, sannan sai ya ji ba zai iya haƙuri ba har kwana uku ko bakwai, sai ya sa ta yi wasa da al'auransa har ya yi maniyyi?
Ba komai.
Mutum ne.
Shi yasa aka ce damu tana da hali ya mace biyu ɗin ko uku, ko ba su ba. Lokacin da wata take haila, ko da sha'awa ta kawo mutum yana da wata mata, to amma da sharaɗi shi ne zai mutum yana da hali, sannan kuma zai iya adalci a tsakaninsu. Shi ne abin da ake kula.
Na'am. Tambaya ta shi ne, mutum ne ya duba tufafinsa sai ya gama niyyi a jiki, kuma bai san lokacin da abin ya faru ba, kuma ya ɗauki tsawon lokaci yana sallah kamar fiye da sati, yaya hukuncin wannan sallah?
Idan ya yi maganar da suke cikin ahalari, ya ƙaddara cewa barci ne na ƙarshe a gare shi ne ya samu wannan nan ya yi mafarki, to daga lokacin da ya farka duk sallolin da ya bayan ya farka ɗin nan zuwa lokacin da ya ga abin sunan zai maimaita. Wannan idan mun dauke ta maganar kenan. Idan ko mun lura da ta magana daga cikin maganganun waɗansu malamai, sallar da yake cikin ta lokacin ta bai riga ya wuce ba, ita ce zai wanka ya maimaita ta, wannan da ta wuce
ta riga ta wuce kuma ba zai iya dawo da lokacin ta ba.
Assalamu alaikum. Wani ne ya sa ni a shagonsa, to malam ya halatta kamar da lokacin ya halatta in dauki kudi in sayi abinci daga cikin kayan shagonsa ba tare da ya sani ba.
Sai in haka yana cikin yarjejeniya. Lokacin da mutum ya saka ka zama yaronsa a shago, ya kamata ku yi yarjejeniya. Ko dai ku yi yarjejeniyar cewa duk wata za a rinka lissafi abinda aka samu na riba, tunda shi shine mai dukiyar mai shagon, kai zai rinka baka kaso kaza a cikin ribar da aka samu, kamar kashi 30 cikin 100. Ta yadda an samu 1,900 da naira 30,000, misali, ko kashi 20 cikin 100. Ta yadda an samu 1,900 da 20,000, ya an samu 1,200, misali. Idan har kuka wannan yarjejeniyar cewa kaso za a rinka baka na riba cikin abin da aka samu, to kaga kai a nan gurin baka da halin ka ɗauki wani abu cikin kuɗinsa ka ci abinci. Sai fa in tare da wannan yarjejeniyar cewa ƙarshen wata duk ribar da aka samu za a baka kashi 10 cikin 100 ko 20 cikin 100, sannan kuma an yadda kullum ka ɗauki abin da bai wuce naira 200 ba ka ci abinci, ko 300 ka ci abinci, in akwai wannan yarjejeniyar to kaga ya halatta. Ko kuma ce a ba wai lissafin riba za a rinka yana baka wani fasanta cikin riba ba, wani kaso cikin 100 cikin riba ba, a'a shi kawai duk sati zai rinka biyan ka, duk sati naira kaza albashi ya sa maka, ko an ci riba ko ba a ci riba ba, ko mun yawan riba ko mun gangantar ta, duk sati da albashin ka, ko duk wata da albashin ka. To a nan ma idan a cikin wannan yarjejeniyar albashi kadai zai baka, to ka kai ne zaka rinka cin abinci cikin albashin ka. Idan ku a cikin yarjejeniyar duk sati ko duk wata zai biya ka kaza, sannan kuma kullum ka ɗauki kuɗin abincinka a ciki naira 200 ko naira 300, to sai ka rinka ɗaukar wannan abin da yarjejeniya ta tabbatar, bai halatta ka ƙara ko da sisin kwabo a kansa ba. Wato dole dai a yi yarjejeniya, amma ka ɗauki kuɗinsa ba tare da ya yarda ba, wannan kuskure ne. Sannan kuma ka yi ta zama kai ma a shagonsa ba tare da an yi yarjejeniya ga abin da za a rinka baka ba, shi ma wannan kuskure ne. Duk abin da yake wannan yana kawo zalunci. Wani lokacin su masu kuɗi da manya in kasuwa su rinka zaluntar na ƙasa, zaluntar na ƙasa su kuma sa su ma su rinka yi masa sata, daga nan sai kowa zalunci kowa, wa ka zalika wali babu zalimi na babu azzalimi kan azzalimi, sai sa sai abubuwan ba su albarka, shi na saman al'abubuwan su ke albarka, ko ya tara abubuwa sun lalace, shi ma na ƙasan da ya sata kuma abubuwa su ke albarka, saboda yana garaje yana son dole shi ma sai ya ga yana shiga irin tawagin gidansa, yana hawa mota irin tawagin gidansa, shi kuma shi ne mai jaɗin kai kuma aiki kake masa. Amma sai kada domin ya kamata jin daɗin ku ya zama ɗaya, dani kake aiki kake son wahala, inda da yau ya ce ka bar shagon nan wahalar ka ita kadai ba za ta kawo maka kuɗin ba, kowa na da bukatan kowa a cikin ku, don haka kowa sai ya ɗan uwansa adalci, kar wani ya zalunci wani. Na'am.
Ya halarta mutum ya dinga cin aswaki yana tafiya akan titi, wato kuma aswaki mutum yana goge bakinsa yana tafiya kuma.
Mafi kyau dai mutum ya yi abin da bai saba urfin garinsu ba, idan a garin ku yin hakan ba ya zama da mutunci babu laifi kai, amma idan yin hakan zai sa a ganka wani shiri-shiri haka ko wani baki daji, to mutunci zai zama da kamata kai ba, sai ka bari sai ka zauna sai ka yi. Urfi na gari shi zai hukunta haka, sai ya halatta ko bai halatta ba.
Wayance a sanu ba su mutuwa sai ran tashin alƙiyama, ya gaskiyan wannan magana?
Ba gaskiya bane, Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut, suna kuma nufus ne, suna mutuwa. Na'am. Maga Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ma cewa wal jinnu wal insu yamutun, da mutum da aljin duk suna mutuwa. Na'am.
Malai idan abu ya tabbata suna ne a aiki, mutum wani zai lura da wani
cikin abin da yake sunna man Dawuda, akwai abin da yake ibada ne mahaba, akwai abin da yake janibi ne na mu'amala, domin a gana rike aswaki yana tafiya, ai ba ta mace kai ya aswaki ba, magana ce ta kana tafiya kana yi, a nan magana ce, idan a al'adance a urfi na gari hakan baya zubar da mutunci, shikenan.
idan hakan yana zama da mutunci sai mutum gudu sai ya zauna sai yi ai ba sa fikirar ya zuwa sun ba.
Malam shin matafi zai iya bin mazaunin gida sallah, to idan zai iya bin sa yaya zan yi idan sallar mai raka a hudu ne?
Matafi idan ya bi mazaunin gida sallah ba ya cika sallah da shi, idan ya sallah shi kadai ya kasaru har ya kawo da shi kamar da muka sha karantawa cikin hadisin Abdullah dan Abbas.
Malam menene hukuncin sallar mutumin da ya tsaya a gaban liman kuma yana bin liman?
Ba shi da sallah sai dai yana kula da ruwa. Duk malamin sun yi jima'i wanda ya yi sallah a gaban liman ba ya da sallah. Maza mun ma yake suka ce idan akwai laruwa sai da gaban liman din ba wuri, ai bayan liman din ba wuri ya cika gaba daya ba inda zai tsaya sai gaban sa, to sannan ne za a ce sallar ta yi. Amma matukar akwai wuri a bayan liman, to wajibi da mutum ya koma bayan liman ya sallah. Ko mun nisan wurin malikiya suka ce sai fa in babu wuri a bayansa, to shi ne idan kai a gabansa babu komai. Haka Ibn Taymiyyah ma ba da wannan fatawa. Na'am. Ba komai daidaito da shi. Kamar an yi sa wanda yake saitin liman, wannan babu wani laifi, amma bayansa shi ne abin da yake daidai da sunna.
Malam mutum zai iya daga hannu a kowace gabbara ba laifi, ko kuma akwai gabbarar da ba za ka daga hannu ba?
Hadisin Bukhari ya nuna manzo Allah ya daga hannu da wurare guda hudu, takbiratul ihram ɗaya kenan, na biyu kuma lokacin zai tafi ko yana daga hannu, na uku kuma da ya dago da garko yana daga hannu, na hudu kuma da ya tashi cikin raka'a ta biyu zai dauko yana daga hannu.
Malam ina gaskiya wannan magana cewa suratul Sa'd ana ce mata suratul Daud.
Haka ne, ana ce mata suratul Sa'd, ana ce mata suratul Daud.
Malam menene hukuncin aikin mace musulma?
Wannan bayani ya kawo cewa a kanka duk aikin da zai sa mace ta kudu ita da maza bai kamata ta yi shi ba, amma aikin da mace za ta yi a rukunin mata yan uwanta bai ta kudu da maza ba ya halatta ta yi, wato ba aikin ne laifi ba, ta kuduwa maza da mata, sannan kuma ya kasance da izinin miji, ba haka kawai don ta yi karatu ta ce sai ta yi aiki ba sai miji ya ba ta izini. Idan miji ya ce bai yadda ba za ta yi ba, ba ta dama ta ce dole sai ta fita aiki. Idan kafin ya aure ta suka yi da ita ta ce zan yi aiki, ya ce ya yadda za ta yi aiki, to bayan ya aure ta ba zai iya halata ba, saboda mun karanta a hadisi ba al-muslimuna ala shurutihim illa shaddun harrama halalan aw halala harama, sai fa in dalilin da yasa yace ce na fasa ba za ki yi ba, ya ce ki rinka shiga ta musulunci zan fita, tace ita ba za ta shiga musulunci ba, ko a wurin aiki an ce ba za ta shiga musulunci ba, to anan munin kaga wannan sharadin na cewa sai ta yi aiki zai bayi zuwa ga halata haram, anan gurin dole a karya wancan sharadin ya hana ta aiki. Ina ba ta amfanta, amma matukar za ta fita cikin shigarta ta musulunci, kuma aiki inda za ta je ba takwaɗuwa za ta yi da maza ba, kuma ya yarda a kan haka lokacin da zai aure ta, idan ya aure sai ya cika mata wannan sharadin. Gara tun farko ya san yadda zai yi kar ya ɗauka a kansa wannan sharadin, dan zai zo ya dame shi daga baya. To amma abin da ke faruwa shi ne daidai lokacin da mutum yake neman mace da aure, wani baya sawa bakin filizami komai zai iya faɗa. Ko musamman saurayi da budurwa sai ganin suke su kaɗai ne masoya a duniya, duk sauran ba gaske ba ne, kuma su kaɗai suka iya soyayya, don haka za su iya ciwo juna kowane irin alkawari. Zai mata alkawarin ma'aikata ga wata kishiya ba, haɗa yau ga ke kuma wata kishiya za a yi magana, ya ji daɗin zance ke nan sai daga baya su zai ita kuma ta riƙe wannan amma nan ta daga suka ke yi tunda ita ma yarinya ce ai ya kafin jejin hankalinsa, to wani laifi ba dama ce ita ba za a yi mata kishiya ba. Da sai ta jiya ta yi tafiya sai ta gane a shi ƙarya ce kai masa zane ƙarya ce yi, sai a zo kuma ana ta yan dabaru da sauransu.
Malam ni ne na je ƙauye sallar juma'a ta kama ni, kuma ga shi ga kamanta wato irin sallar mutanen ƙauye, yaya zan yi, zan bi su sallar juma'ar haka ko kuma zan yi sallar azhar kawai?
Ka bi su, in ka ga ba a iya ba sai ka tashi kai azhar, shine magana. Amma a zahiri idan ka gansu ba za ka ce ba su iya ba har sai ka bi su. Na sa yin sallar juma'a kawai in tashi da sake, na tabbatar wannan sallar ba kai ba. Ana warta sallah babu ruku'i babu sujuda. Manzo Allah ce sun marka hatta ta tarma'in mala'ika, sun marfa hatta ta tadla qa'iman, sun marsira hatta ta tarma'in, ba wannan ita ne ilanin a cikin ruku'i ko cikin sujuda. Warta sallah ke Allahu akbar Allahu akbar karatun fasaha da cika ba ka ga wannan ni dai na tabbatar in yi sallah a gaban da sallah ba ka ana gama tun tashi ya ga dina. In kuma wasu gari na zo garin na ga irin wannan garin ne dama na taɓa yin juma'a na tabbatar ni ma ne bai iya ba, kuma zan ba ta lokaci na yi shi ba, da zai ta kawai zan yi ba wannan zai yi juma'a a wurin ba. Irin shi da harkokin da bana ba wai dai shi kafi ne bane, sai dai shi bai iya sallah ba. Na'am.
Malam sai ya ce ya ce ya ce sallah ne, amma wani kan ba shi zai yi sallah ne, yana kan
dama. To wannan da dama dama kenan. In ya iya sallah din wajen hutuba ce bai iya ba, wannan kan kowa cikin gari ana samun limami masu kafa wajen hutuba sun suka fi yawa ba. In dai hutuba za ka duka da mutane sallar juma'a to za ka sha wahala, wallahi tallahi. In dai hutuba ya za ka je ka ji ta yi daidai sannan ka bi neman hutubar juma'a kana da aiki a gabanka. Allah ku.
Ina tambaya akan cewa ina hukuncin mace ta sa wando kuma idan ta sa ta shiga gargashin la'antar Allah?
Allah ya la'anci mazaje da suke sa kayan mata ko mata da suke sa kayan maza. To sai dai shi kaya a ce kaya kaza na maza ne, kaya kaza na mata ne. Malamai suka ce yakan bi urfi ne ko al'ada. Abinda a nan garin ya zama tufafin maza tsalla, kuma ya zama kaza ya zama tufafin mata tsalla, ba lallai ana wani gari ya zama haka ba. Yanzu mu a nan garin idan mutum ya ɗaura zani ya shiga cikin la'antar hadisi, tunda zani ba mai ɗaura zani cewa sai mata. Amma idan ka je Somalia ko ka je Malaysia ko Indonesia maza ne suke ɗaura zani. A tanfa da kake gani ɗin nan su suke ɗaura suna yawo da ita a gari, sai mutum ya sa riga sai ya ɗaura a tanfa kuma ya sa hularsa. Wannan ko shugaban ƙasa zai iya maka wannan? To idan ka je can sai ka ce su la'anta dawo kansu. La'adda ba ta wajen sa ma da ka bi tasirin urfi kenan, domin ke magana sai ɗaru ba yana magana al'ada zalla ba. A'a, menene mutane suka sa mu'amalantar juna da shi? Kaga abinda muka ɗauka kayan maza a nan ko muka ɗauka kayan mata a nan, ta iya yiwuwa mu yi tarayya da sauran duniya a cikin waɗansu ababen, ta iya yiwuwa mu saɓa da juna. To cikin abinda aka saɓa sai a bi urfi, duk cikin abinda a nan urfin garinka maza ne suke sawa to ba su halatta mace ta sa. Duk abin da kuma mata ne ke sa a nan garin to ba ki halitta ɗan namiji ya saki. Sannan kar ku manta a koti zafin da yake tsakatsakiya maza su sa mata su sa, irin wannan duk wanda ya sa baya zama cikin la'anta saboda an saba suna shayarin da juna. Akwai wanda yake keɓantacce na maza ne tsantsa mace ba ta sawa a lokacin in mace ta zama la'ananniya kenan. Akwai wanda keɓantacce na mata ne maza ba su sa a lokacin in namiji ya sa ya zama la'ananni. Akwai wanda kuma suna tarayya da juna wajen amfani da shi to wannan babu laifi a kai. Ita ta ga wannan shi ma'aunin sa na aure al'awarra ba na society din musulmai ba ne ba, ba na al-mustama al-islami ba ne ba, ya ɗauko wani ma'auni na turai sai abinda sai ya suka ɗauka gida don su shi a nan sai ɗauka gida yanki. Wannan ba za a hukunci da shi ba. Yanzu kamar misali sa hula a urfi namu ba ga urfin musulunci ba ko lokacin sahabbai sa hula mutunci ne, rashin sa ta kuma dai ba za a ce mutum ya haram ba amma bai kyauta ba. Tunda akwai wani asar da na faɗa na Abdullahi dan Masudi dai shi ga masallaci ya ga sai ya ce sai duba ga wayar kansa da hula sai ya zari shi shi goja dai yana ganin ya fi tantan ta tunda kansa da hula. Ita kai da wawa wajen ba wani kuma ne. Kaga wannan kaga a urji gida Allah ya rabbi.
Mallam ina son amin bayani game da kiran sallah a cikin masallaci ko kuma wajen masallaci, wanne ne yafi?
Haba, wannan sun yi muku wuce wannan. Da muka karanta babin lokacin da mallam awwal yake ta yi kiran sallah, yanzu kuma ko mai ya tike, yi mazan ne sama. Amma lokacin ranan da aka karanta babin jama'a ku faida ne ko? Muna karanta babin da mutum da kawai ba a gama karatu zai kiran sallah sai ta yi. Saboda mun zo a bitin lokacin da wani hadisi bai mu wahala shi ba, amma da aka zo hadisi ya ji mun tabbatar cewa bai yasa ga manzon Allah ba za ta sa ya yi kiran sallah a ciki ba, sai ya fita waje da kansa ba wanda ya saci. To kuma yau da gobe mun san me ya faru wala. Ko ta fata wala aka samu ne mun dinga.
Shin ya dace mutum ya ce don Allah don annabi?
Sai ya ce don Allah kadai. Ba a yi magiya da sunan annabi.
Don Allah malam. Ka gwada min yadda ake sanya hannun dama akan hagu a cikin sallah.
Mutum zai ɗauki tafin hannun dama ya ɗaura a bayan tafin hannun hagu ya ɗaura kan ƙirjinsa. Wato tafin hannun dama ya tafi bayan tafin hannun hagu da wuyan hannu da wani ɓangare na zira'i idan kai haka kenan a kan ƙirjinka haka. Wannan shi ne abin da ke kira alwada'u. Alwada'u hadisi ya nuna ana yin wada'u, kaga tafin nan daga nan gurin ka fara tafi ƙarshen yatsu gindin yatsu bayan tafin hannu a gindin yatsu daga nan tafin dama ɗin za ka ɗaura shi, kaga lallai zai shafi tafin ya shafi wayan hannu har ya kai ne kan jira'i. Haka hadisi ya nuna wannan shine alwada'u. Daga nan sai alqabdu. Alƙabudu kuma wuyan hannun dama za ka kame wuyan hannun hagu da shi, tafin dama ka kame wuyan hagu da shi a gani in ka rika shi haka aka fito ila amma wajen ɗaurawa zai ɗan iya saki sai da yatsun ba su haɗu ba duk babu komai ka ɗaura a kan ƙirji. Wannan shi yake yi kuma shi dace da sunna a kan ƙirji. Akwai wanda suke ɗaura tafin dama kan hagu a ƙarƙashin cibiya, wannan hadisin Abu Dawud ne, hadisi ne da yake amma za a ga shi a shi suke aiki da shi. Ba yi da asali kawai wannan wata wani abu ne daban mara asali. Ya yi gida ake nan sai dai ya wada uku ɗaya ko ya yi ƙafa ko kaɗaya amma ba a iya haɗa biyun gaba ɗaya. Ya hana biyu ne suke wannan kakalanta wada uku da ƙafa du shi ne sai su sa wannan ɗan yatsa ɗan yatsa na tsakiya da ɗan yatsa na ƙarshe da kuma wannan sai su kame na mulan wannan in yatsun za su tsaya saka haka. Wai ta haɗa guda biyu jama'a ta zo na ƙabudu wa da wara'i wannan gida ne wanda hadisi bai nuna ba.
Malam so nake ka karanta min ayoyin ƙarshe guda biyar na suratul hashr.
Kai ya da suke ne suratul hashr ke ƙarfage ka duka gobe da guda hadin su karanta gobe. Na abu na jinka suke sa ne? Wandon da suke sawa mata da suke makarantar matan aure suke magana. Wando ne irin na maza ko irin nasu na mata? Ko a wajen ɗinki yake ga akan gane bambanci tsakanin wandon maza da wandon mata? Ba yadda za su yi su ne sarrafa. In dai wanda mata suke. Wajen launin yadi ba hana kawafa ba muna fasar da ba su fasar da yanzu irin wannan shaddar ta halatta isa ba ta jiki na yanzu wani ninka a mata ta kuma ta halatta shi ba ta halatta ba a kai da wajen rage ba ba fasalin yadin ba ba fasalin ɗinkin ba launi da yanayin yadin ka gane wannan ba ka cewa na wani abu na mata akwai abin da ke na mata ne tsantsa akwai abin da ke na maza ne tsantsa akwai wanda suke tarayya da juna bari in gama ka fahimta kuma wai za ku gane bambanci kai kana cewa ba bambanci tsakanin wannan maza da mata akwai bambanci to ka ji ba tana bane gari shi saboda ta ne ba amma akwai bambanci.
Malam ya halatta mutum ya shiga ban daki da katan na wa'azi ko na karatun Alkur'ani a a cikin aljihun sakin.
Idan mutum ya shiga da kafir bai laifi ba, amma da zai bar shi a waje shi ya fi fitar da kansa daga cikin laifi ko shiga cikin kokonto. Saboda kaya shi dama ya ruka idan ma ya ruka.
Assalamu alaikum, Malam Jafar, ina matukar farin cikin kasancewa ta a wannan darasi naka mai tarin albarka. Ina cikin wani hali a wajen aiki na a yanzu, saboda haka ina neman taimakon addu'a daga jama'a. Wassalamu alaikum.
Muna fatan ɗan uwa za su taimaka masa addu'a. Allah ya biya masa bukata ta sa alkhairi da kuma duk bukatunmu gaba
ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam, don Allah ina so ka isar, ina so in har ka samu dama ka isar mun da sako zuwa ga wajen Dr. Ahmad Biyu ke kan cewa ina son shi don Allah.
Allah sa kar in manta. In ban manta ba to zan faɗa maka, in kuma na manta kar ka kama ni da laifi. Kuma tun da ke yanzu ban san sunan ka ba, in na faɗa zai ce ma waye, sai dai ce kawai wani bawan Allah dan uwa musulmi aboki. Wani ya baka shawaran ka rubuta wasu ka kabara kai masu za su fita fili. Na'am.
Ina son shaida wa malam cewa ina ƙaunar sa fi sabilillahi.
Na gode, Allah ya saka maka da alkhairi, kuma Allah ya sauka.
Allah ya ƙara malam takawa.
Allahumma amin, ya ƙara mana gaba da. Wannan ta zama tambaya ta kashi. Wa alaikum salam.
Malam, ina son a goma samu da tsakanin hoto na
ta fuskar ne? Ta fuskar ne? Ya ko bambanci? Hoto na talabijin hoto ne wanda ke bera da'in. Ka gane ko? Ba mai dawoma ba ne ba. Da zarar an kashe talabijin ɗan daina ganin hoton. Ko ba haka ba? In ma program ne a talabijin da wannan program din ya ƙare an daina ganin hoton. Akwai bambanci da wanda za a ɗauka da kyamara yana ajiye liman da'ima. A wanda tawili ne. Tawili ne. Wannan tawili ne. Ina ga sai mai haƙuri haka sai Allah ke mu gobe. Ana tura ta bismillah.
Allah ya gafarta malam. Tambaya ta ita ce, ina son in san hukuncin sakin matar mutum cikin fushi da kuma saki lokacin da matar take al'ada. Idan aka yi saki a cikin waɗannan abu biyu, sakin ya yiwu? Na gode.
Lokacin da mutum ya saki matarsa cikin fushi, fushi iri ne. Akwai fushi wanda yake ba mai tsanani ba, wanda bai rufe wa mutum zuciyarsa ba, yana fahimtar me ya faɗa, yana fahimtar menene bai faɗa ba, bai kwace masa zaɓi cikin abin da yake son yi ba, duk wanda ya saki matarsa a cikin wannan fushin ta saku. Akwai fushi mai tsanani wanda yake makantar da zuciyar ɗan adam, wani lokaci ma zai faɗa abin da bayan yake rufe, in an ce ka faɗa zai ta musu ce ni ban faɗa ba. Saboda tsananin fushin ya sa ya faɗa abin da bai sani ba. To irin wannan fushin malamai da dama sun nuna idan mutum ya saki matarsa a ciki bata saku ba. A kansa Ibn al-Qayyim ya littafi guda wannan karamin littafin sa mai suna Idafatul Lahsan fi hukmi talaqil ghadban. Idafatul Lahsan fi hukmi talaqil ghadban. Ya tattara dalilai cikin alkur'ani da hadisi waɗanda za a iya kafa hujja da su kan wannan matsala. Yana da kyau samun wanda littafin a karanta. Da haka ya rage na wanda ya fushi idan ya saki matarsa. Kada ya ce ai ina cikin fushi. Idan ma wata ba cikin matarsa yana farin ciki. Ko ba haka ba. Da haka ba ta shigo mu ce a'a. Fushi iri biyu ne. Akwai wanda yake a matakin farko, akwai wanda yake matakin ƙarshe. Ba kowane ne ba cikin halittarsa yake kiyaye wannan matakin ƙarshe ta yadda zai fushin bai da bai san me ya ce ba. Ko ba ko da wani lokacin mutum ya yi fushi ba yakan kai wannan halin. ba ka tsakaninka da Ubangiji, in ka san tsakaninka da Allah za ka yi tsaya gaban Allah ka yi masa bayani, don lokacin da ka samu kanka a ciki ka saki matarka ya kai matakin da baka san me suke faɗa ba, to shi kenan matarka ba su saku ba. In ko ka tabbatar ka san me ka faɗa, kawai dama ka faɗa ne yanzu kake nadama kake son ka zo kai kwane-kwane, Allah ya san cewa ta saku. Yanzu ya rage maka ce ka yi kome ne, in da akwai wani sakin ya zama wani biyu kenan, in da biyu ne yanzu wannan ya zama na uku kenan, in kuma da biyu ne ya zama na uku wannan gaba babu sabon kome kenan. Wannan dan adam shi zuwa kansa hukunci tsakaninsu da Ubangiji. Amma wani